Matsalar sha da safarin miyagun ƙwayoyi ta jima tana ciwo ƴan Najeriya tuwa ƙwarya daidai lokacin da mahukunta da ma wasu ƙungiyoyin sa-kai ke fafutukar faɗakar da jama'a akan illolin wannan mummunan ɗabi'ar. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, jama'a sun ga ɗaya daga cikin illolin wannan mummunan ɗabi'a lokacin da wani matashi mai suna Musa David ya baƙunci lahira sakamakon halin da ya shiga bayan da ya sha miyagun ƙwayoyi. Hukumar tsaron ƴan ƙasa ta Civil Defense wadda a hannunta matashin ya soma magagin mutuwa ta ce ba kama shi ta yi da laifi ba. Iyayensa ne suka nemi taimakon ta bayan da suka lura da mummunan halin da ya shiga bayan miyagun ƙwayoyi da suke tuhumar ya sha. Ma'awiya shine mataimakin kakakin rundunar a jihar Kebbi, ya kuma maganta da yawun kakakin rundunar Abdulhakim Adeyemi.
Abin da ya faru shine David Musa ya yi shaye-shaye ne inda ya fita hayyacin shi har ya kai yana ikirarin zai kashe wani daga cikin family din su. Ganin haka ne yasa shi nashi dan uwan wato Daniel Samuel Galadima ya bi taimakon ma'aikacin mu saboda a zo nan office a kawo shi domin a samu wannan shaye-shayen da ya sauka. Bayan an kawo shi har ya ba da hakuri da sauransu ya dan sauka daga cikin wannan shaye-shayen da ya yi, sai ya buƙaci a kai shi domin ya kewaya. Ya je kewayawan ne tare da ma'aikacin mu yana kallon shi, ko da ya fito sai a gan shi da jini ya rike wuyansa.
A lokacin da hukumar tsaron ke kokarin wanke kanta daga mutuwar Musa David wanda ya rasu bayan da aka garzaya da shi a asibitin sa Yahaya dake cikin garin birnin Kebbi domin a ceto ransa, su kuwa dangin mamacin sun ce duk da yake ba kama shi da laifi hukumar ta yi ba, amma dai sun ga sakacinta bari har ya jefa kansa ga halaka. Mrs. Tina Augustine ita ce gwaggon mamacin.
Inda muka ga laifi rashin da suka ga yanda suka kwana da shi, rashin sa mishi handcuff da su yi ba ko ga kafa ko ga hannu shine kadai abin da muka ba su laifi. Amma ni yanda na doka akan ba suspect bane, ba su so su yi mishi abin da zai cutar mishi, shi yasa suka bar shi a haka nan tunda an ce adana ne an kai dan kada ya yi abin ga.
Yayin da jama'a ke garzayawa gidan mamacin domin yin ta'aziyya, masu sharhi akan lamuran yau da kullun na ganin akwai saura da fafutukar da ake yi wajen ilmantar da jama'a akan illolin wannan mummunan ɗabi'a, yayin da iyaye su ma ya dace su ƙara sanya idanu ga yaransu. Farfesa Tukur Muhammad Baba na daga cikin masharhantan wanda ke ganin ita ma gwamnati akwai abin da ya dace ta ƙara yi domin magance wannan matsalar.
Babban abu shine gwamnati kuma ta dukufa wajen gyara tattalin arziki, ya kasance matashi in ya tashi in baya makaranta to yana da sana'an yi. So da yawa za ka ga cewa yara na shiga irin waɗannan hadarin ne don ba su da abin yi, ba makaranta, ba sana'an yi, ana zaune sai ana maganan kwallo, ana maganan abubuwa da ba su kai ba su ƙara komi ga rayuwansu ba. Sannan su kuma hukumomi masu ƙayyade sarrafa da saida da rarraba irin waɗannan magungunan ƙwayoyin ya kamata a fara bin doka sosai-sosai.
Matsalolin sha da safarin miyagun ƙwayoyi dai sun hallaka jama'a da dama a Najeriya duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na magance matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.